sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an yi lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Kuke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi, 4 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba makanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya saki wani sabon bidiyo daga asibiti inda ya ce ya fara samun sauki, kuma nan ba da jimawa ba zai koma harkokinsa na yau da kullum. A yau Lahadi kuma mun Saudiya sun bar wasu takaitattun mutane sun gudanar da aikin umra a ƙasa mai tsarki, bayan da aka dage matakan kare yaduwar cutar coronavirus waɗanda aka saka na tsawon watanni. An ci gaba da gumsa fada a tsakanin dakarun Armenia da Azerbaijan kan Nagorno-Karabakh, wani yanki da ke ɗauke da Armeniyawa a Azerbaijan.
To kanan labarin kenan. Bayan kashi na farko na labarai, za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da sabon dokar visa wacce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar a watan Fabrairu, dokar da aka fi sani da NVP a Turance, wacce ta fara aiki a farkon wata na Oktoba. Za kuma mu leƙa ƙasar Ghana, inda za ku ji cewa rundunar 'yan sanda a ƙasar ta ce ta shirya tsaf domin tabbatar da an gudanar da zaben da za a yi na gama gari a watan Disambar wannan shekara. Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya saki wani sabon bidiyo daga asibiti inda ya ce ya fara samun sauki, kuma nan ba da jimawa ba zai koma harkokinsa na yau da kullum. Cikin bidiyon mai tsawon minti 4, shugaban na Amurka ya kara da cewa a lokacin da aka bashi gado a asibitin sojoji na Walter Reed a ranar Juma'a bai jin daɗi bayan da ya kamu da cutar coronavirus. Amma ya kara da cewa a yanzu ina jin dama-dama kuma muna aiki tukuru domin na komo bakin aiki, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito. A cewar Trump, yana da zaɓin ya zauna a fadar gwamnati ta White House ya kare kansa. To amma babu yadda za a yi a matsayinsa na shugaban ƙasa ya kulle kansa a ɗaki a sama. Shugaban na Amurka ya kuma mika godiyarsa ga likitoci da masu jinya da ke bashi kulawa, da kuma shugabannin kasashen duniya da Amurka wanda suka mika sakonninsu na fatan alheri. 'Yan majalisar dattawan Amurka sun ɗage zamansu zuwa 19 ga watan Oktoba, yayin da aka samu wasu daga cikin mambobin majalisar ɗauke da cutar ta coronavirus. Amma kuma sun sha alwashin zaman sauraron bahasin zaɓin da shugaba Trump ya na wacce za ta rufe giɓin da aka samu a kotun kolin ƙasar zai gudana kamar yadda aka tsara. Duk da cewa 'yan majalisar na ci gaba da nuna buƙatar a gudanar da gwajin cutar COVID-19 ga duk wanda zai shiga ginin majalisar, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito. Shugaban masu rinjaye a majalisar ta dattawa Mitch McConnell ya ce za a fara zaman tabbatarwa da mai shari'a Amy Coney Barrett zaɓin da Trump ya mata a ranar 12 ga watan Oktoba kamar yadda aka tsara. Ko da 'yan Democrats sun amince a soke zaman da majalisar ta saba yi domin a gujewa yaɗa cutar ta COVID-19. Daidai safiyar ranar Juma'a, sanatocin jam'iyyar Republican 3 suka sanar da cewa sun kamu da cutar. Sai dai shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Charles Schumer ya ce idan dai har barazanar cutar ta COVID-19 ta kai ga a fasa zaman majalisar, to zaman tabbatarwa da Barrett makamanta ma na tattare da hadari. A yau Lahadi, hukumomin Saudiya sun bar wasu takaitattun mutane sun gudanar da aikin umra a ƙasa mai tsarki, bayan da aka dage matakan kare yaduwar cutar coronavirus waɗanda aka saka na tsawon watanni. A watan Maris, hukumomin ƙasar suka dakatar da aikin umra, wanda ke samun halartar mutane daga sassa na duniya yayin da annobar COVID-19 ta bazu. Lamarin da ya sa kasashen duniya suka saka matakan kulle tare da rufe iyakokinsu don a daƙile yaduwar cutar. A halin da ake ciki, mutum 6,000 kawai ake bari su shiga masallacin na Makka, sannan 'yan ƙasar ta Saudiya da mazauna ƙasar ne kawai ake bari su yi aikin umrar. A wannan mataki na farko da hukumomin suka ɗauka na buɗe masallacin. Baya ga hakan, akan ba kowane mutum sa'a 3 ne kawai ya kammala aikin umrar.
Madalla, to kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da sabon dokar visa wacce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar a watan Fabrairu, doka da aka basani da MVP a turance, wacce ta fara aiki a farkon wata na Oktoba. Wakiliyarmu Madina Dauda ta hada mana wannan hoto akan abin da sabon dokar ta kunsa.
Wannan doka da ake kira New Visa Policy a turance yana dauke ne da wasu sauye-sauye da mahukuntan Najeriya suka kaddamar tun watan Fabrairu na bana domin sabunta hanyoyin shige da fice da za su yi daidai da zamani, kamar yadda shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa Muhammad Baban Daidai ya yi mani ƙarin haske.
Muni kundin littafi wanda na kaddamar ni da kaina sati da ya wuce, wanda zai bada yanda za su aikatar da shi duk ma'aikata daga da suke waje embassies dinmu da consulate da suke waje za su yi amfani da shi don bada wannan visa. Na biyu, mun horar da ma'aikata saboda san yanda za su yi aiki da wannan sabon visa. Na uku, haƙƙi ne akan ministan cikin gida, wato minista Ogbeni Aribasola, ya duba kuɗin visa saboda kowa a yi masa kuɗin visa a yanda yake karɓan ɗan Najeriya. Wato ba wai an sake kuɗin visa ba ne, mun sake duba shi ne ta yanda idan ƙasa tana cajin 'yan Najeriya visa kuɗi kaza, mu ma haka za mu rama, don haka diplomasiya ta ce. To alhamdulillah wannan sabon visa ya daban take da sauran bizoji da muke da shi da. Kamar yadda muka sani da bizon Najeriya kafi shida ne, amma yanzu alama ta kai ta wajen 79. Wato duk zuwan da za ka yi Najeriya akwai irin karɓar da za a yi maka. In za ka zo a harkar kai hirar kasuwanci akwai biza da za a baka. In ka zo ka ziyarci 'yan uwa akwai biza da za a baka. In ka zo yawon nishaɗi akwai biza da za a baka. In ka zo zama akwai irin biza da za a baka. So wannan biza tana da kala daban-daban. Wannan biza daban take da sauran bizan da muke amfani da su a da.
To sai dai wannan mataki ya dauki hankalin Hajji Amadu Ibrahim Baba, wacce ta yi tsokaci tana cewa
an dade ana yi a wasu kasashen duniya, amma Dubai ba. Tunda ta fara tasowa, na tuna na taba shiga jirgin su daga Lagos na tafi Ingila, zan dawo sai ni sha'awan ya da zango na 'yan kwanaki. Sai na tambaya anan wajen inda ake tambayan kamar information desk, aka nuna min inda zan je in nema. Na je cikin rabin ko minti 30 ban yi ba na samu visa na shiga gari. Saboda wannan ma yasa yawanci na fi so in hau jirgin su, saboda duk inda na je a duniya in zan dawo na ya da zango, in ta raya min na ga ina da dan sauran canji aljuhuna da zan iya rayuwa ci ba tare da matsatsi ba. Kawai sai in je in yanki in samu visa sai in shiga gari in je in yan kwanaki na an dawo. Kaga wannan yana taimakawa sosai matuka. So Najeriya ta fuskanci da wannan tunani ne mai kyau inda za a assasa ta. Amma fa Najeriya ta shirya a yi yanda zai ji tabbata, ba a zo a ce za a yi ba kuma daga baya a zo a samu mushkiloli.
To yaya kwararre a fannin zamantakewar dan adam kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ke kallon wannan batun?
Babban abin da ake so a cimma shine haɓaka tattalin arzikin Najeriya. Wato a sauƙaƙa yadda masu shigowa da kasashen waje za su rika samu visa a ƙasar nan, wanda kuma wannan zai sa sami kuɗin shiga da wani ɓangaren kuma masu son zuba jari da ma dai yin kasuwanci da sauran harkokin cinikayya za su samu damar shiga ƙasar ba tare da wata matsala ba.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mu dauke da sauran labaran duniya.
An ci gaba da gubza fada tsakanin dakarun Armenia da Azerbaijan kan Nagorno-Karabakh, wani yanki da ke dauke da Armeniyawa a Azerbaijan. Da yammacin jiya Asabar, shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev ya ce dakarunsa sun daga tuta a wani muhimmin gari da ake kira Madagis, sannan sun karɓe ƙauyuka da dama. Ita kuma ma'aikatar tsaron Armenia ta ce dakarunta sun kori wasu sojojin Azerbaijan masu yawa a lokacin da suka kai musu wani hari, yayin da mai magana da yawu Sushan Stefanian ta ce an yi wani gagarumin fada inda har dakarun Armenia suka kakkaɓo jiragen yakin Azerbaijan guda uku. Sai dai ma'aikatar tsaron Azerbaijan ta musanta ikirarin cewa an harbo jiragen nata, inda ta ce dakarun Armenian sun kai hari kan wani yanki da fararen hula ke zaune. Ita dai Azerbaijan bata fitar da adadin dakarunta da suka mutu ba, ko da yake hukumomi sun ce an kashe fararen hula 19 sannan wasu 55 sun jikkata. Jami'ai a Guatemala sun ce sun tarwatsa wani ayarin bakin haure da suka taso daga Honduras da niyyar isa kan iyakar Amurka, lamarin da yasa aka mai da sama da mutum 3,000 gida cikin 'yan kwanakin da suka gabata. Tun daga ranar Alhamis dubban bakin hauren suka fara tsallakawa cikin ƙasar ta Guatemala ba tare da izini ba, amma hukumomi sun ce da yawa daga cikinsu sun zaɓi su koma gida bisa raɗin kansu, abin da yasa aka saka su a motocin bus-bus aka mai da su kasar su ta Honduras. A ranar Juma'a ayarin bakin hauren ya kasu gida biyu, inda ɗaya ya nufi yankin da ake kira Pit da ke arewacin Guatemala, ɗayan kuma ya nausa zuwa kan iyakar birnin Tapachula da ke ƙasar Mexico. Sai dai ayarin da ya nufi arewacin Guatemala ya yi karo da 'yan sanda da sojoji da aka jibge a yankin, inda suka ci sake da yawa daga cikin bakin hauren zuwa gida.
Gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dundunar 'yan sanda a ƙasar Ghana ta ce ta shirya tsaf domin tabbatar da an gudanar da zaben da za a yi na gama gari a watan Disambar wannan shekara. 'Yan sandan sun bayyana haka ne yayin da aka yi bikin yaye sabbin 'yan sanda da aka ɗiba a ƙasar. Garidun Abbas da ƙarin bayani a wannan rahoton da aika mana daga Accra.
Gabaki daya recruit 372 da sun kaso masamun horo a watan Fabrairu shekara ta 2020 suka kammala samun horo din. An caje recruitin su kare zaman lafiyar da kasar ke da shi yanzu. Babban jami'in zattarwa na Tallensi Dr. Christopher Woodbell ya ce gwamnati za ta ci gaba da baiwa ma'aikatar 'yan sanda taimako da suke bukata. Don haka na bukace ku fita ku tabbatar akwai zama lafiya gabani da lokacin da ake yin zabe da bayan sa. Gane ce fa kadai kasar da muke da ita, don shi kar mu yadda wani ya birkita mana zaman lafiyar da muke morewa yanzu. Yayin da za a iya aika ku wurare daban-daban, za a bukaci dukan ku ku dage wurin kare dokar kasar ko kare al'ummunmu na gida da masu ziyara. Darakta janar da ke da ɓangaren tsaro na su zaman kansu na 'yan sandan Ghana COP Mike Edu Amankwa, wadda shi ne jami'in kula da horon, ya ce 'yan sandan Ghana ba su jahilci aiki da ke a gabansu ba. Yayin da kasar ke shirin gabatar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na shekarar nan, mu 'yan sanda ba mu jahilci irin jan aiki da ke a gabanmu ba. Tuni dama an soma hayaniyar siyasa, tarin jerin gwano bore, aran gama, har-hare, lalata allunan jam'iyyun siyasa da process da ake dangantawa da zaɓuɓɓukan. Tuni aka soma su akan haka ake wa matasa kashe ne, kar su yadda ai amfani da su a matsayin masu ƙarfafa tada fitina. Ku guje wa duk wani abu da zai kawo tashin hankali da za a dandanta ku da wata jam'iyya. Ya ƙara da cewa ku dai ku kasance a shirye, ku san za su sheƙo zuwa gare ku, ku yadda za ku yi gamayya da su. Kuna masu nuna musu kalar siyasar ku, su bari ku taya su ta yadda zaune tsaye da sunan siyasa. Ku yi hakuri kar ku tarairaye su har ku kai ga nuna musu kalan siyasa din naku. Za ku tsaya ne daram a matsayin 'yan sanda domin tunawa da bayyanar da miyagun ɗiya, bayan kun gane jam'iyyunsu tare da hanzar da gabatar da su su amsa tambayoyi akan aika-aikan su. An dai caje sabbin rekrutun su nuna halaye na gari, yadda za su sa jama'a su ƙara yin amanna da su da kuma aikin 'yan sanda ɗin baki ɗaya. Ridwanul La Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A ce da Ridwan Abbas, wannan shi na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai koma gefe guda domin Madina Mai Shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo.
Masu sauraro, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da ni, Madina Dahiru Mai Shanu, a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk wani lamarin da ya shafi yanar gizo. To a cikin makon da ya gabata mun tattauna da wata likita kan yadda yawan amfani da waya zai iya shafar lafiyar mutum. A yau za mu duba yadda amfani da internet ke shafar walwalar matasa a gida da kuma wasu batutuwa masu alaƙa da wannan maudu'in. Bari na haɗa ku da abokiyar aiki na Halima Abdulra'uf wacce ta tattauna da wani matashi kan wannan zancen. Sai ku kasa kunne masu sauraro. Halima gare ki. Za mu tattauna da matashi wanda ya gwanance a lamuran da suka shafi yanar gizo wato Aliyu Amin a kan yadda amfani da internet ke shafar walwala a gida. Mala Aliyu, ya kake ganin batun amfani da internet a gida?
Assalamu alaikum. To shi internet abu ne mai amfani, abu ne mai fa'ida game da rayuwar dan adam gaba daya. Ta bangaren siyasa, kasuwanci, ilimi da kuma bangaren zamantakewa. Duk abin da aka sani da yake da amfani, dole shi ma zaki samu haibinsa. Yana da fa'ida sosai. A yanzu ma yana da wuya ki je gida a ce ba za ki samu internet ba. Saboda yanzu kaman zaman da ake yanzu na wannan COVID-19 din, a ce babu internet a gida, kin ga ai akwai dan matsala. Saboda yawanci zaki ga yara sun yi shafo wata da watanni suna gida, babu makaranta, babu mu'amala da abokanansu saboda dokokin da aka sa daga jami'an kiwon lafiya. Amma wannan internet din zaman sa a gida yana da amfani saboda yaran za su iya dan catching up da harkar karatu. Da su iya yin wasanni, akwai wasanni kala-kala a shi gida kuma yana cire kewa. Wani sa'in zaka zo kaga kana zaune a gida ba zaka iya fita ba, babu abin da zaka yi. To amma idan ka zo kana da internet din nan, kana da air data din nan, zaka iya dan browsing, ka shiga nan, ka shiga can, ka yi kallo, kaga abubuwa, shi ga yana da amfani.
Na shin akwai yadda amfani da internet ka iya shafar walwalar iyali?
Yana yi kam, kin ga kaman akwai examples da yawa. Yana da cikin ɗan matsalolin da zan ce ake samu da shi amfani da internet. Saboda yanzu muna cikin wani zamani ne da zaki zo kiga kin shiga gida, a gida ne kana tare da iyalinka ko kana tare da ɗan uwanka duk a gida. Abu ne wanda da an sani in ana zaune irin haka za a zauna a yi hira, a ba da labari, yau na yi kaza, gobe kaza, irin dai a yi ta mu'amala dai ana ta hira. Amma a yanzu mafi yawanci idan kika shiga sai ki je ki tare da kowa na kan wayarsa, kowa hankalinsa ya riga ya tafi wani wajen, yana da wannan na duba harkar bal, a'a shi mai gida na duba harkar kasuwanci, ita madam maybe ta dan hau Instagram tana dan duba wani sabon tailor ne ko wani sabon dinki ne a gari. To haka sai ki zo ki ga yanayin mu'amala a gida ya canza saboda wannan abun na dauki hankalin kowa da kowa. To kinga wannan yana affecting din yanayin mu'amala. Eh, yana ɗaya daga cikin abin da yake affecting din mu'amala a cikin gida. Ko kuma da kike ga yaro ka zo kana so ka ji labari, yau ya me yayi ko ya dawo daga makaranta me fara, amma saboda wannan internet din da yake kai a gida sai kike hankalin yaro na can. Yaro ma ba zai san ko mahaifinsa ya dawo daga aiki ba, litinan ya zo ya mata sani da zuwa ba, litinan su dan samu su dan tattauna a dan yi zance a yi wasa da yara akwai wannan lokaci. Saboda ya gwammace ya zauna kan dan iPad ɗinsa ko kuma yar computer ko kuma yar waya a je a yi ta wannan da nan da nan. So yana affecting. Kuma za ki zo kiga daga baya wata ran idan aka zo aka zauna ma sai kiga hiran ma da za a yi babu, saboda an riga hankali ya riga ya tafi, an riga an bari wannan abin ya zo ya shiga ciki ya yi affecting wannan yanayin yadda aka saba mu'amala. Sai ka zo ka ga to in dai ba wai hiran ma ko da za a yi hiran, hiran ne akan abin da aka gani akan internet, ba wai hiran abu dai na kawai yau da gobe, very normal ba.
Shin ka gamsu da maganar da marigayi Albert Einstein ya faɗa, ya ce akwai lokacin da za a zo fasahohin zamani za su fi mutane wayo?
A tabbas sosai, ga shi nan duk muna gani yanzu kaɗan-kaɗan harkar technology ɗin gaba ɗaya yana mamayar kowane ɓangare na rayuwar. Za ka zo ka ga abu, za ka gani a waya sai shiga mutum yana ta mamaki kamar wani abu yana ta da ka duba ba abin da na zana sa a kan. Ya buga da safin nan ba haka fadi dai baka zaka. Ai mara gaman shiga wannan zamanin sai dai kuma kawai dai mutum ne kai karan kanka zaka zo, shi sa neman ilimin dai ba wai zaka daina shi bane, zaka ci gaba da yi saboda kai ma dai ka dan samu kai computing, because abin da abin tsoro yanzu zaki zo ki tafi wurin aiki ma zaki zo ki ga na'urorin ma da ake amfani da shi, ki ga ba a ma bukatan shi dan adam ma ya zo ya yi, saboda akwai na'urori da sun kala-kala da su za su yi aikin da mutum zaka nemi mutane 10 za su yi, amma sai ki ga na'ura guda ɗaya, computer ɗaya ko wani technology guda ɗaya da aka yi shi zai zo ya yi wannan aiki. To mun fara to wannan maganar da Albert Einstein ne gaskiya ne mun fara shiga wannan zamanin, gashi nan muna gani kullum.
To a gaida Malam Aminu da wannan bayani. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Godiya ta musamman ga abokiyar aiki na Halima Abdulra'uf da ta taya ni gabatar da shirin. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Tahirin daga nan birnin Washington DC.
Madalla a gaida Madina mai shani, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne da muka samu daga kaka mai yadi Alhaji Bukar Gurmusa da Masar da Baba Gana Sabanta Jihar Difa, inda suka ce, "Assalamu alaikum sashen Hausa. A yau mun shigo wannan fili ne cikin takaici, ba mu dama mu yi tsokaci kan kisan da wata mata ta yi wa interview a jihar Kano sakamakon an mata kishiya. Hakika muna tur da Allah wadai da wannan abin da ta aikata. Muna kuma kira ga hukumomin jihar Kano da tabbatar wannan mata ta fuskanci hukunci daidai da abin da ta aikata don ya zama darasi ga masu irin ɗabi'arta." Sakonmu na gaba kuma mun samu ne daga Yusuf Yahaya Micika daga jihar Adamawa, shi kuma cewa yayi, "Salam VOA Hausa, muna kira ga gwamnatin jihar Adamawa da gwamnatin tarayyar Najeriya da su yi wa Allah da Annabi su gaggauta gyara gadar dulcin da ke karamar hukumar Micika a jihar Adamawa. Hakika ana yawan samun asarar rayuka al'umma. Shekaru shida kenan da suka wuce yanzu tunda suka lalace sanadiyar rikicin Boko Haram. Fatan gwamnati ta ji kukanmu." Shi kuwa Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar murya talaka cewa yayi, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa iyayenmu mata su rage bakin kishi da suke da shi, domin babu abin da hakan zai haifar musu da shi daga ƙarshe sai nadama da cizon ƴar yatsa, kamar dai yadda wata mata a jihar Kano ta kashe ƴaƴan cikinta guda biyu da hannayenta saboda kishiya." Sai kuma saƙon Alimadu Baga, shi kuma cewa yayi, "Salam muryar Amurka. Idan har kungiyoyi da wasu mahukunta za su shawarci gwamnan jihar Borno da ya rage sa kansa cikin hatsari wajen yawan shiga ƙauyuka da yake yi, duba da irin hare-haren da ake kai masa, me yasa ba za a kalubalance ita gwamnatin tarayya da kullum take ikirarin cewa ta ci ƙarfin 'yan ta'adda, alhali kuwa babu abin da ya canzo." Mun kuma sake samun sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe, shi kuma cewa yayi, "Assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya kwatanta kasar Najeriya da kasar Saudiya wajen ƙarin kuɗin man fetur da shugaba Buhari yayi san bai dace ba, domin mutanen Saudiya ba sa cikin talauci kamar yadda 'yan Najeriya suke." Sai kuma ga sako mun sake samu daga kaka mai yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak, inda ya ce, "Salam VOA Hausa. Don Allah ku bani dama na yi tsokaci kan cikar Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai. Hakika a cikin wannan makon ne Najeriya ta cika shekaru 60 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Sai dai kash wannan ranar ya zo daidai da lokacin ƙasar ke cikin matsaloli da dama. Yana da kyau duk mai ruwa da tsaki a Najeriya ya cire son rai, ya ƙara zajircewa don ƙara ciyar da ƙasar gaba. Da fatan mu ma talakawa za mu tsarkake zuciyoyinmu." To ma Madalla, mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya saki wani sabon bidiyo daga asibiti, inda ya ce ya fara samun sauƙi kuma nan ba da jimawa ba zai koma harkokinsa na yau da kullum. Cikin bidiyon mai tsawon minti hudu, shugaban na Amurka ya kara da cewa a lokacin da aka ba shi gado a asibitin sojoji na Walter Reed a ranar Juma'a bai jin daɗi bayan da ya kamu da cutar coronavirus, amma ya kara da cewa, "A yanzu ina jin dama-dama kuma muna aiki tukuru domin na koma bakin aiki." Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito, a cewar Trump yana da zaɓin ya zauna a fadar gwamnati ta White House ya kare kansa, amma babu yadda za a yi a matsayinsa na shugaban ƙasa ya kulle kansa a ɗaki a sama. Shugaban na Amurka ya kuma mika godiyarsa ga likitoci da masu jinya da ke ba shi kulawa, da kuma shugabannin ƙasashen duniya da Amurka wanda suka mika sakonninsu na fatan alheri. 'Yan majalisar dattawan Amurka sun ɗage zamansu zuwa 19 ga watan Oktoba, yayin da aka samu wasu daga cikin mambobin majalisar ɗauke da cutar ta coronavirus, amma kuma sun sha alwashin zaman sauraron bahasin zaɓen da shugaba Trump ya na wacce za ta rufe giɓin da aka samu a kotun kolin ƙasar zai gudana kamar yadda aka tsara, duk da cewa 'yan majalisar na ci gaba da nuna buƙatar a gudanar da gwajin cutar COVID-19 ga duk wanda zai shiga ginin majalisar. A yau Lahadi, hukumomin Saudiya sun bar wasu takaitattun mutane sun gudanar da aikin umra a ƙasa mai sarki, bayan da aka dage matakan kare yaduwar cutar coronavirus waɗanda aka saka na tsawon watanni. A watan Maris, hukumomin ƙasar suka dakatar da aikin umra, wanda ke samun halattar mutane daga sassa na duniya yayin da annobar COVID-19 ta bazu. Lamarin da ya sa ƙasashen duniya suka saka matakan kulle tare da rufe iyakokinsu don a daƙile yaduwar cutar. An ci gaba da gubza fada a tsakanin dakarun Armenia da Azerbaijan kan Nagorno-Karabakh, wani yanki da ke ɗauke da Armeniyawa a Azerbaijan. Da yammacin jiya, Asabar, shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev ya ce dakarunsa sun ɗaga tuta a wani muhimmin gari da ake kira Madagis, sannan sun karɓe ƙauyuka da dama. Ita kuma ma'aikatar tsaron Armenia ta ce dakarunta sun kori wasu sojojin Azerbaijan masu yawa a lokacin da suka kai musu wani hari.
Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. In za mu da kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya tayar gabatarwa, Saliya Sahili wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiyi Zakari ke muku fatan alheri. A huta lafiya, ma assalamu.